أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنها كبركة من السابوة وأن مسلاتي ميتارة البركة masjid markaz na majima dan ci gaba da majlisin mu na alqur'ani. Wannan shine majlisi na 19. Muna 7 ga watan Rajab, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda yi daidai da 7 ga watan 1 a kalandar Bature 2025. Kamar yadda muka saba, kafin mu shiga karatu, inda kwai tambaya ɗaya ko biyu mu amsa sai mu shiga karatu, kuma babu sai mu huce. Muna cikin suratu Qaf, inda Ubangiji yake labarta mana abubuwa wanda suka wakana tsakankanin annabawa wanda Ubangiji wanda ya aiko kamun annabin mu sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ya labarta mana kissoshi na annabawa daban-daban, ko ya labarta mana, ko ya faɗa mana sunayen annabawa wanda suka gabata kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka yi tabargansu suka ƙaryatar da manzanni dukkan su. Ubangiji yake cewa fa haqqa wa'ida, sai narko na azaba ya tabbata ga wannan al'ummu. Na harko ya labarta mana kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rass wa samud wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullum kazzabar rusula fa haqqa wa'id afa ayina bil khalq al awwal bal hum fi labs min khalq jadid. Wa innan dukkan annabawa Ubangiji ya labarta mana, ko ya ambata mana su, dalilin da ya sanya Ubangijin su ya halakar da su, dukkan su sun karyatar da manzanni. Da haka al'ummarka ya kai sallallahu alaihi wa sallama, ita ma idan ta yi wata ta karyatar da kai, to tabbas abin da ya wakana ga wa'inda suka gabace ka zai wakana da su. Wannan yana cikin labarin abin da ya wakana na daga annabawa wanda suka gabata. Muna bayani akan mutanen Fir'auna. Mutanen Fir'auna shine annabin da aka aiko musu, shine annabi Musa alaihi salam. Sati da ya gabata muna kan gaba wanda annabi Musa ya huta, ya bar gari ba dan komai ba, dan ya tsira da ranshi. Ya kai annabi Musa ya isa garin Madina, ya tarar da wa'ansu mata suna nema su shayar da dabbobinsu. Abin ya gagara a lokacin nan, annabi Musa ya kama musu ya shayar musu da dabbobinsu. Lokacin da muka zo muna bayani akan faja'at ihdahuma tamshi ala istihya, sai ga ɗaya daga cikin wa'innan matan wanda annabi Musa ya tarar da su a bakin rijiya ba dan komai ba, dan su shayar da dabbobinsu, sai ga ta nan ta zo tana tahiya da kawaiti, tana tahiya da kumya ba dan komai ba. Nan malamai suke cewa wannan shine yanayi wanda ya kamata a ce an samu diya mace, a kullun a same ta da kumya, wa khassatan kan wanda bata sani ba, wanda bata mu'amala tare da shi ba, ya tabbatar lalle tana da kumya.
wannan shine abin da aka yi so mace da kumiya aka santa shine nan ubangiji ya bayyana mana duk abin da zaka gani ubangiji ya labarta maka shi ko wata sifa ambata maka ita a cikin alqur'ani to wai ba awai ba ana so kai mai saurara kai tadabburi ka gani wannan abin ya kai matsayin da ubangiji ko tunda ya kai matsayin da ubangiji zai ambata maka shi a cikin alqur'ani to ya kai kai sibbanta da irin wannan sibban kai aiki da ita kisan ya ubangiji yace he ga ɗaya daga cikin wannan matan tamshi ala istihya'in tana tahiya ne da kawaici tana tahiya da kumiya a tattare da ita sai take cewa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lak ya kai bawan Allah bako lalle babana yana neman ka yana kiranka ba don komi ba dan ya sakanta maka irin wannan dawainiya da kai mana ka shayar mana da dabba bamu tambaye ka ba shi sanya a can gaba take cewa inna khayra man istajartal qawiyul amina sifa ce na taimako duk wanda zaka taimakawa a rayuwa to tabbas ya hada siffa guda biyu mutum ne mai karfi mutum ne wanda yake amini ita ba don komai ba ta ga siffofin nan a tattare da annabi Musa alaihi salam shi sanya duk inda ka samu kanka zaka iya agazawa zaka iya taimakawa ka taimaka kai gaba kai ma baka san ba gaban ubangiji zai yi maka ba duk da kasancewa annabi Musa yayi addu'a yace inna rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir amma dai annabi Musa da ya gani wa'annan sun cancanta a taimaka musu annabi Musa ya taimaka musu kuma ga alkhairin taimakon da yayi zai zo zai same shi kaga bai san su ba san shi ba ya taimaka musu sai ta dawo take cewa bayan ta koma gida take cewa baba da yana neman ka ba don kuyi ba dan ya sakanta maka alkhairin da kai mana وهل جزاء الاحسان الا الاحسان idan ka kyautata ai ba abin da ya dace kai ma ka samu in ba kyautatawa ba in baka same ta a gun wanda ka kyautatawa ba ko gun wanda yake sama da wanda kake to ka tabbata ubangijin kana ganin ka zai ya sakanta maka da mafi alkhairi kuma sakayya ubangiji ta hi sakayya kowa duk abin da wani zai baka duk wani abin da wani zai maka na daga sakayya bata kai sakayya bata ubangiji ba sai san yanan yake bayyanawa take cewa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lak malaman tafsiri suke cewa idan ka leka maganar da wannan mata take yi wa annabi Musa baba na yana neman ka yana so ya gana da kai ba don komai ba dan ya sakanta maka irin alkhairin da kai mana kaga kira ne magana ce take mai ba dan ya sanya wani abu akan shi ba inda zawwa tai tace kai mu tafi gidanmu a baka ladan abin da kai mana annabi Musa sai ya gani ba mai mutunci ba amma dai da kalma latifa kalma wanda take kakkausar kalma ko wannan kalma mai tabshi take cewa baba na yana so ya gana da kai ba don komai ba nin ya sakanta maka alkhairin da kai mana shi sanya a wannan halin bayan annabi Musa ya kama hanya da kwai kisoshi wanda suka wakana wanda sati da ya gabata mun dan ambata wa ansu kasancewar irin tattaki ko irin daddako na annabi Musa alaihi salam lokacin da suka kama hanya tana gaban shi kisoshi ne wanda wa'ansun su ingantattu ne ake cewa sai zanunta yake nema ya tashi dalilin iska da ake yi annabi Musa sai ya umarce ta akan ta koma bayan shi ta tsini tsakuwa in zai kauce daga kan hanya sai ta jefa mai inda za a yi kwana sai ta jefa mai in hannun dama ne in hannun hagu ne kaga magana ma ba ta shiga tsankanin sa ba barantana wani abu ya shiga tsankanin su to shine nan ubangiji yake bayyana mana kalamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas lokacin da annabi Musa ya zo wurin wannan lattijan can ai mun yi bayani wancan sati mun ce lalle malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan latijan wane ne wa'ansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa ai tun daga garin Madina ne ai tun ubangiji ya ambata mana wa ila Madina akhahum Shu'aiba su mutanen garin Madina an aiko musu dan uwansa annabi Shu'aibu tun daga garin Madina ne annabi Musa ya ta yi kenan tabbas wannan latijan kirki lattijo wanda ya san ina aka sa gaba lattijan arziki suka ce lalle garin Madina ne wannan kuma garin Madina na annabi Shu'aibu ne to a wannan halin malamai suke tsokaci akan masalan da yawa daga cikin suka je akan cewa lalle annabi Shu'aibu ne shi kuma idan muka dauka muka tabbatar da tarihi zan mu gani annabi Shu'aibu bai yi zamani da annabi Musa ba kalla abinda yake tsakankanin annabi Shu'aibu da annabi Musa ana samun shekara 400 kasancewa shi annabi Musa annabi Shu'aibu yayi zamani da annabi Ibrahim ko kasa kasa ko baya baya da annabi Ibrahim saboda a ce idan muka koma ubangiji yake bayyana mana lokacin da annabi Shu'aibu ya galgadi mutanen shi yake ce musu wa ma qaumul lutin minkum bi ba'ida ai mutanen annabi Lutu ba a nesa suke bar ku ba bas kasance muku izina ba ubangiji yake su a saman doran kasa aka sabkar musu wa amtarna alaihim mataran fa sa'a matarul munzirin aka yi musu ruwa ruwa iya ruwa bayan an riga an kihe su dan ya kasance izina ce ga wanda za su biyo baya shine annabi Shu'aib yake bayyana musu yake cewa wa ma qaumul lutin minkum bi ba'ida wannan tabargazar da kuke yi kuka imani da Allah kuke tauye mudu kuke tauye tiya da sikeli kada ku yi tunanin wa wai ku shawai a wannan halin da kuke tabbas ai mutanen annabi Lutu a aiko musu da manzo sun karyatar da manzo ba wai a nisa suke da ku ba a kusa suke da ku kuma ubangiji yanda yayi musun yana iya yi da ku wannan sune abin da yake tabbatar mana lalle annabi Shu'aib nan ba shi bane ba wanda annabi Musa ya tarar da shi ba wanda dai mafi rinjaye shine wanda annabi Musa ya tarar a wannan garin na Madina shine wani lattijo kamar yanda ubangiji ya bayyana mana a cikin Al-Qur'ani sai dai da kai wa'an riwayoyi daga cikin littattafan bani Isra'il wanda suke bayyanawa suke cewa wani lattijo ne ana ce me Thairuna wallahu a'lam da kwai riwaya ta Abdullahi bin Abbas ya kawo yake cewa allazi sta'jara Musa yathri sahibu Madyan yake cewa wanda ya dau annabi Musa aiki a garin Madyan a lokacin da ya hijira yace ana ce mai yasri shine ma'abucin garin Madyan wannan duka fada ce ta malaman tafsiri wallahu ta'ala a'lam inda babu wani dalili karkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake tabbatar mana lalle wannan mutumin ga sunan shi ko kuma wannan mutumin annabi Shu'aib ne ko ba annabi Shu'aib amma dai idan ka dauki tsarin tarihi tsakankanin wannan mutumin da annabi Shu'aib kalla ana samun shekara 400 daga shekarun da ake lissafa shekarun sama yake cewa lokacin da yazo ya labarta me duk abin da ya wakana al'amarin shi kisa nayi a garin Misra gani nan ni dan kabilar Banu Isra'il ne na tashi a gidan Fir'auna nayi kisa na tsiro an ce ana nema na a kashe ni na tsiro wannan garin a lokacin da ya bashi labari da sababin da ya sanya ya huto daga garin su sai yake cewa la takhaf najawta min alqawmiz zalimin ya kai Musa kada ka ji tsoro tabbas ka tsire ko ka samu tsira daga mutane wanda suke azzalimai kuma can kaga ai lokacin da yayi baro gari addu'a yayi yace rabbi najini min alqawmiz zalimin ya ubangiji ka tsiratar da ni daga mutane wanda suke azzalimai wannan shine abin da yawa kare tsankanin wannan lattijo da annabi Musa yake cewa tabbas ka samu tsira daga mutane wanda suke azzalimai yanzu wannan yarinya sai take cewa ya abati stajir ya kai baba ai tunda dai ya sakanta mana ya mana 19 ta arziki abinda ban mu iyawa wani a cikin gari bai galattijan ta kakkaba ya mana ba shi ba ko ya zo ya mana dan me sanya ba ka dauke shi a matsayin ma'aikaci ba sai ya cewa inna khayra man istajartal qawiyul amin lalle tabbas mafi alkhairin wanda zaka dauke shi a matsayin ma'aikaci wannan mutumin qawiyul ne mai karhi ne kuma aminun ne kuma amintacce ne shi sai a lokacin nan da kwai riwayoyi wanda suka zo sai take cewa ma'ahin nata wannan lattijan nagarin Madina yake cewa wama allamaki bidalika waye ya sanar da ke lalle shi wannan wanda zan dauke shi a matsayin ma'aikaci ya ringa mana kiwon dabbobi qawiyun aminun ne mai karhi ne kuma amintacce ne sai take ce mai ai abinda idanuwanmu suka nuna mana wannan bakon dutsen da sai mutum goma suke daga shi kadai ya daga ya ture ya shayar man da dabbobi kaga an samu sifa ta karhi ko ba a samu ba an samu sifa ta karhi sai take cewa kuma baya da haka lokacin da muka kama hanya zan kawo shi wurinka ina gaban shi yana bayana sai yace a'a dawo bayana ki dauki tsakuri in ya kamata mu kwana yake jiwa in han dawo za mu kwana ke jiwa in hagum za mu kwana yake jiwa yace kaga wanda zai tsare bai san mata ba bai san ba daga ina ta huto ba bai san ba ina za a kai shi ba ya tsare mata mutuncinta yace wannan mutum ai amintacce ne dan haka ina nima abun ka ya kai ma'ayyinmu ka dauke shi a matsayin makiyayi wanda zai ringa maka kiwon dabbobinka wannan shine abin da nake gani sai yake cewa ma'ahin sai yake cewa inni uridu an ankihaka ihda ibnatayya hatay yanzu to abin da za a yi jingaza ai ina so in auren maka da ɗaya daga cikin wannan ɗiyan nawa yace amma dai da sharadi ala an ta'jurani samaniya hijaj ka zo ka yi mini hidima ka yi mini aiki tsawon shekara 8 fa in atmamta 10 fa min indik in ka cike 10 to wannan fa kai ka ga dama mu dai yarjejeniya shine shekara 8 akan sadakin diyata fa in atmamta 10 fa min indik kaga inda aure yake tsada shekara 8 yana hidima akan sadakin diyar shi a auren me da ita in ya cike shekara 10 to wannan fa shi ya ga dama ladan gona ne fa in atmamta 10 fa min indik yace wa ma uridu an ashqa alayk yace ba na so in takura ka ya kai Musa kaga a bashi shekara 8 ake ko ba so a takurar da shi yace to ban na so in takura ka yace sa tajidini insha Allah min as-salihin ya kai Musa zaka same ni in Allah ya so ya yarda daga cikin mutane wanda suke nagartattu wannan shine bayanin da ma'aiki ya bi shi sanya da kai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Utba bin Nadar as-Sulami yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle Musa alayhi salatu wa salam ajara nafsahu bi'iffati farjihi wa ta'mi wa ta'mati batnihi yace annabi Musa yayi leburanci yayi kwadago yayi kiwon dabbobi shine dai amuman dai aikin da aka dauke shi yayi yace yayi kiwon dabbobi dalilin ya kame gaban shi ya kame abin da zai sa a cikin shi wannan shine abin da annabi Musa yayi shekara 8 wannan shine abin da ya wakana shi sanya ubangiji ya ci gaba da bamu labari yake cewa qala dhalika baini wa bainak yanzu annabi Musa ya gama wannan shekaru da ya aiwatar a wurin wannan bawan Allah ayyamal ajalain qala dhalika baini wa bainaka ayyamal ajalain qadaytu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakeel annabi Musa yake cewa wannan fa al'amari tsakankanin ni da sarki na in yi shekara 8 ko in yi shekara 10 gwargwadon yanda hali ya bada yace to insha Allah wannan al'amari zai kasance kuma ayyamal ajalain qadaytu fala udwana alai yake cewa qala dhalika baini wa bainaka ayyamal ajalain fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakeela wannan mun karanta ayan nan yake cewa lalle in 10 ne ko 8 ne wannan kuma wannan al'amari yana dawowa gare ni kuma muna neman ubangijinmu ya muna dogara game da ubangijinmu akan wannan kwarago da za a yi na shekara 8 ko shekara 10 wannan shine abin da ya wakana tsakankanin wannan bawa Allah Lattijo na garin Madayan da shi da annabi Musa wannan kuma duk in muka leka addu'a wanda annabi Musa ya ita ce ubangiji ya agaza mai ya sanya shi hanya ya kai annabi Musa ya samu aikin da zai yi wanda zai samu abin da zai sanya a bakin shi kuma baya ga haka ya kiyaye gaban shi ya samu aure da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin ingantaccen littafin shi hadisin Sa'id ibn Jubair yake cewa wani bayahudi ya tambaye ni wannan bayahudin daga mutanen Hira sai yake ce mini annabi Musa wani ajali ya kaddamar a wurin wannan Lattijan akan kwadago da za a yi kiwon dabbobi da za a yi na ya samu diya ya samu abincin da za ya ci shekara 8 ko kuma shekara 10 Sa'id bin Jubair yake cewa nace mi wallahi ban san ba wani ajali ne annabi Musa ya dauka 8 yayi ko 10 yayi amma dai ka bari in tayi in tambaye mai ilimi na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi sanin fassara ta alqur'ani shine Abdullah ibn Abbas yake cewa sai na zo wurin Abdullah ibn Abbas tun daga garin Hira har zuwa garin Makka yace da nazo sai na tambaye shi sai nake ce me wani ajali ne annabi Musa ya cika shekara 10 ko kuma shekara 8 yake cewa qada aktharuhuma wa atyabuhuma yace annabi Musa ya cika mafi kyawun mafi yawan shekarun kuma mafi dadin shekaru yace inna rasulullahi idza qala fa'ala yace in aka ce maka wannan manzo ne in dai ya furta yace yayi to tabbas sai yayi saboda shi ayatan annabi ko manzo baya ha'inci baya yarda yace idan ya wadi yace maka zayayi to tabbas zayayi wannan riwaya ce ta Imam al-Bukhari wanda ya fitar da shi ita a cikin wannan insha ingantaccen littafin shi haka da kai hadisi na Abdullah ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana na tambaye Jibril ayyul ajalaini qatha Musa wani ajali ne annabi Musa ya zartar shin 8 in yayi ko kuma 10 yayi yake cewa sai Jibril yake ce mana atamma ha wa akmalha yace mafi cikar mafi batsewar ajalin shine annabi Musa yayi kaga wannan duka shi yake tabbatar mana annabi Musa sai da ya cika shekara 10 a gun wannan mutum shine da kwai riwayoyi wanda suka zo wanda ban mu da tabbace ingancin sa a lokacin annabi Musa yake cewa lokacin da ya tabbatar shekara 10 nan ta kai ko kamun lokacin da kwai shauki na mutun ya tashi a garin su wurin shekara 20 ko 30 kana gari a ce maka kuma ka dau lokaci mai tsawo baka zo kaga mutanen da ka saba da su ma'aiki ko wani abu kai kannu yayu a lokacin nan Musa ran shi ya taso ta dawo garin Misra amma dai ya san irin abin da aka buga mai in ya shigo in aka kama shin da kwai ihtimalin kisa ya ce wato a wannan lokacin annabi Musa ya dogara ga Allah gidan dai gidan ake so a koma riwayoyin da suka zo suke cewa lalle annabi Musa ya tambaye matar shi akan ta tambaye ma'ahinta ya dan ware musu wasu adadi na daga dabbobi a ce wannan shi ma nashi ne tunda yayi hidima shekara 10 shi ma yana da haƙƙin dai ko a bashi ba dan ita a bashi aka dauka aka basu da aka bashi annabi Musa yake cewa riwayar da ta zo yacewa kowace a cikin abin da aka ware mai annabi Musa ya bugi bayanta da sandan shi yace sai ga sunan kowace sai da ta zamanto uwar garki wannan kuma in ta tabbatu albarka ce ta annabin Allah abu ne wanda bai gagaru ubangiji bai yi wa annabin shi ba kamar yanda aka cewa manzo Allah in yana so a mayar mai da dutsen Uhud zinariya ya ce yana so an huta lissafin an mayar mai ce a'a shi dai Allah ya sanya arzikin annabi arzikin iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafafan yau a samun gobe babu haka manzo Allah ya so wa kanshi inda ya so da ubangiji da yayi mai abinda baka taba tunani ba shi sanya daga cikin zargin da Qurayshawa suke yi ko kuma kahurai na garin Makka suke yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa mali hadar rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha suke cewa to wannan shi yace annabi ne to wannan wani irin annabi ne zai ringa cin abinci yanda ko kuke cin abinci zai ringa huta yayi ce hore a kasuwa kamar yanda mu muke huta mu ce hore a kasuwa ai da wani annu da wani mala'ika aka saukar mai ringa mai irin wannan dawainiya ko kuma a mai wata taska daban a mai rumbun tsumin zinariya kurum in ya tashi jayyanwa zai yayi bukatun shi ba tare da ya huta ba ya tafi kasuwa ba ya sai ya saida ko ya ma wani aiki ba ko kuma ya kasance yana da wata garka wanda kurum kwaso ƴaƴan itacen ake yi a kawo mai gida don hakan mun zube su ba haka kuma ubangiji ya tsara kadda ya kasance game da annabin shi sallallahu alaihi wasallama to yanzu din labari abin da ya wakata a garin Madina ya kare shekara 10 annabi Musa ya riga ya zartar da su a garin Madina shi da ubangiji sai ya ci gaba da bamu labari falamma qada Musa al-ajala lokacin da annabi Musa alƙawalin da aka yi in kai 8 dan kanka ni dai bana so in takura maka amma dai in kai 10 fa min indik kai ka so wannan kuma babu wani ja akan haka to lokacin da annabi Musa ya gama wannan ajalin da aka gindaya mai sai yayi sa a garin Madina yana kiwon dabbobi yake cewa wasara bi ahlihi yanzu kuma rai ta so ta koma gida a lokacin nan Musa anasa min janibi turina ya tattara iyallan shi ya huta ya kama hanya yana neman garin Madina garin Misra afwan yake cewa akan hanya to akai katari kuma a wannan daren dare ne wanda aka yi ruwa shi kuma dare idan an yi ruwa duhun shi ƙarulun kuwa yake to a wannan halin annabi Musa ya rube suka bar hanya yanzu ba abinda annabi Musa yake nema illa ya dan samu wa'ansu wanda zai tambaya su sanya shi hanya ko kuma ya samu abinda zai yi makamashi ya ji gumi a cikin shi da shi da iyallan shi to wannan lokacin nan annabi Musa yana cikin wannan dinwa yana cikin wannan fata a cikin hanyar shi ta komawa Misra sai ya tinkare ko ya hangi wata wuta tana ci a lokacin nan sai yake cewa iyallan shi umkusu qala li ahlihim kusu inni anastu nara ya ku iyallaina ku dan jinkirta anan ku dagata anan na hango wuta la'alli atikum minha bi khabari takanyu idan na isa zuwa ga wa'incan mutanen wanda suka kunna wuta saboda wuta bai yiwuwa a same ta ita kadai a cikin daji tana ci a cikin wannan kasar gumin dara baya yiwuwa kurum tabbas da kai wanda ya kunna ta a wannan halin annabi Musa yake cewa ku dakata in tahi takan yi in samu muku labari saboda annabi Musa ya saki hanya in samu labari ina hanyar garin Misra take aujazwatin binanna ko kuma in samu wani bakin wuta la'allakum tasallun wanda zan kawo in girka muku kuma ku dan ji ku dan kare kanku daga sanhin da kuke ci dare ko kuma sanhi idan an yi ruwa bayan abin da yake zabuwa sanhi ne to in kare ku daga wannan sanhin da kuke ci ku dan ji wannan bakin wutan kuma mu samu a shiryar da mu zuwa ga hanya mu san inda muka sanya gaba gidan mu isa zuwa garin mu shi ne ubangiji yake labarta mana falamma ataha nudiya min shati'i alwadi alaymani fi albuqati almubarakati an ya Musa lokacin da ya cimma wannan mutan kurum sai ya ji kira ya kai Musa ubangiji sai ya fassala mana a ina ne inda annabi Musa yake kuma ya ji kira shine min shati'i alwadi alayman yace bangaren wannan kwari na hannun dama bangaren shi na dama a cikin wannan kwarin kurum sai ya ji kira ya Musa ya kai Musa a can a cikin wannan ubangiji an kabutu wa ma kunta bi janibi al-garbi in qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin ina kake ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da bangaren al-garb bangaren yamma annabi Musa wuta a gaban shi muka kira ya annabi Musa a ina kake ya kai manzon Allah wa ma kunta min ash-shahidin kuma baka wanda suka halarci wannan abin da aka yi wannan labari ne muke baka dan ya kasance izina a gare ka ya kasance allallashi zuciyarka ka san lalle wannan abin da yake huskantarka na musgunawa da tsangwamawa da kaza da kaza da mutanen ka suke yi maka wai ba kai bane ba horo ba abin da aka yi wa annabawan da suka huce ka ya huta haka annabi Musa shekara 10 ya huta ya bar gidan shi yana hijira ya bar ɗan uwan shi ya bar dangin shi ya bar kabilar shi kai kuma har yanzu baka huta ba to shine nan ubangiji yake bayyana mana a lokacin da aka kiraye shi a wannan wuri wanda ake kiran shi al-buqatil mubaraka min ash-shajara wani wuri ne wanda yake mai yawan albarka bangaren itaciya itaciyen nan kuma itaciyar zaitun ce ita ce wanda ubangiji ya yabe ta a cikin suratul mu min shajaratin mubarakatin aw yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala garabiyya lokacin da ubangiji yake bayyana mana haske na wannan addinin na musulunci idan ya dusasu a cikin zuciyar mutum to zai hada ko ina da ko ina shine nan yake bayyana mana ga abin da yake wakana anya Musa ya kai Musa inni ana Allahu rabbul alamin ya Musa ni ne ubangijin talikai wanda yake yi maka wannan magana shine ubangijin talikai wanda yake aiwatar da abin da ya ga dama wanda babu wani ubangiji koma bayan shi wanda ya kai a tsarkake shi ya kai a girmama shi ya kai a tsaya a bautata mai gulgudan yanda ya umarni a bautata mai shine wannan kiran da aka yi wa annabi Musa kai tsaye bayan kira bayan hadi mai wanda ya kiraye shi saboda dan ma tabi'iyyan ko fitriyyan annabi ya san inda ya sa gaba ba za ka samu wani annabi ba yana bautatawa wani abin da yake koma bayan Allah ba wannan abin da bai taba wakana ba kowanne annabi za ka same shi ya killace kanshi baya yiwa yayi sujada ga wani wanda yake koma bayan Allah ko da a ce ma'ahin shi ne jagoran abautatawa wani koma bayan Allah da din rana ba za ka same shi ba yayi sujada game da wani wanda yake koma bayan Allah ka koma kan abin da ya wakana ga annabi Ibrahim riwaya ake cewa annabi Ibrahim azaran shi ne baban shi abin da ya wakana an mutu yake komawa shi dai ya sassake bai taba zuwa ba yayi bauta ko ya tarda su inda suke bauta game da gumakansu sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya wakana tsawon shekara wurin 40 bai taba ba ko so daya duk irin kusancin daga gare shi da wannan mutanen suna bautatawa wani koma bayan Allah bai taba kusanci ba da abin da suke bautatawa ba Annabi Ibrahim ya nisanta da su tun wai kamun annabtaka ta zo mai walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin tabbas annabi ibrahim an shiryar da shi kamun ma annabtaka ta zo mai baya bauta ga wani koma bayan Allah kaga annabi Nuhu shekara nawa akai bai taba sujada ga wani ba suna yin ya tarar da su suna yin amma dai shi bai yi ba har zuwa lokacin da aka aiko shi a matsayin annabi yake kira aka aiko shi a matsayin manzo yake kira a tsayin abautatawa ubangiji kada a yi wa wani koma bayan shi sujada shine nan ubangiji ya tabbatar mai ka ƙara tabbatarwa wannan ubangijin da kake hashashe wanda shine kake cewa ya nisantar da kai da mutane wanda suke azzalumai ya tsiratar da kai kake cewa ga karan kasabka ya taimaka maka wanda kake kiraya wanda ka san shine ya halicci wannan sammai yake jujjuya al'amurka to shine yanzu yake yi maka magana wannan daya daga cikin khususiyya wanda ubangiji ya yi wa annabi Musa ba wani annabi wanda alqur'ani ya labarta mana ko sunna ta labarta mana wanda ya yi magana gaba da shi da ubangiji shi in ba annabi Musa ba sai sun ya ubangiji ya bayyana mana wa kallama Allahu Musa taklima annabi Musa ubangiji shi ya yi magana da shi gaba amma dai ba yana kallon shi ba saboda ganin ubangiji abu ne wanda baya yiwa kasancewar manzanmu sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin mu a cikin mahalki kan wani kai ce maka a ai manzo ai ya ga ubangijin shi a cikin mahalki ganin ubangiji abu ne a ganin ubangiji abu ne wanda baya ruwa ilal abad sai idan Allah ya datar da mu da shiga cikin gidan aljanna aka canza wani sifa aka daidaita halittar mu yanda zamu iya kallon hasken nan na ubangiji a lokacin nan zamu iya ganin ubangiji yau kana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa riwaya ce ingantatta yake cewa ubangiji na naga ubangiji na a cikin mahalki yace da na ganshi sai yake tambaya na fi ma yahtasimu al-mala'u al-a'la yace wa incan wanda suke yan gaban goshin ubangiji wanda suka zagaye fadar ubangiji mala'ikun nan akan menene suke tacce ku ce yake cewa sai na cewa ubangiji abin sani ba kuma bai sani ba yake cewa sai ubangiji na ya dora hannun shi akan kirjin shi yace har sai da ji sanhin hannun ubangiji akan kirjina yace a wannan lokacin sai ubangiji na ya sake tambaya da fi ma yahtasimu al-mala'u al-a'la akan menene waɗanda suke kewaye da ni waɗanda suke yan fadata wanda suke saman bakwai gaban al'arshi suke tacce ku ce yake cewa kai tsaye yace ni na amsa wa ubangiji na saboda me saboda da wakin jin da aka yi mini an sanar da ni komai da komai yake cewa fil kaffarat, yake cewa suna jayayya ne, suna rigima ne, suna tattekuce ne akan kaffara duk abin da zai kankare wa bawan zanban shi. Yake cewa da yawan tahiyya masallaci, kai kawon zuwa masallaci. Haka yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa ɗan adam daraja shine hutarwa daga gidanka zuwa masallaci. Abu uku zai same ka shine ubangijinka zai baka lada, ya daga maka daraja, ya kankare maka zanubanka har ka iso. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa, duk takin da zakai ka ci ka huto daga gidanka zuwa masallaci, taki daya sadaqa ce kake yi. Haka har zuwa ƙarshen hadisin ubangiji abinda ya yi wa manzon shi ilhama. Haka abinda yake wa kanuwa na daga annabawa, ubangijinmu ya keɓanta annabi Musa da yi mai magana. Shi ne lokacin da annabi Musa ya ji daɗin magana da ubangijin shi, sai ya kai ya nemi abinda bai yi wa. Sai ke cewa rabbi arini anzur ilaika, ya ubangiji ka nuna mana kanka mana in ganka mana, inda dai yanzu dai ana dai magana gaba da gaba, ka nuna mana kanka in ganka. Sai ke cewa lan tarani, ya kai Musa har abada ba za ka ganni ba. Yace amma dai in kai insiste kana so ka ganni, yace unzur ila jabal, ka kalli wancan dutsen. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, in na huto na kware hijabin da yake tsankanina da kai, yace to tabbas annabi Musa zaka iya gani na. Yace cewa falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa, lokacin da ubangiji ya kware hijabin da yake tsakankanin shi da shi da annabi Musa, yake cewa kai tsaye wannan dutsen ya niki. Musa kuma ya faɗi sunan me, in ka dauki yanayin halittar ɗan adam da yanayin halittar dutse, wacce ce ta fi kasancewa fully resistant? Dutse ya yi, amma dai kalla ubangijin shi da ya kware hijabin da yake tsakankanin shi da shi, yace kurum sai gashi nan ya niki. Wannan shine tsari na ɗan adam, ba wani wanda yake ga ubangiji sai idan mun shiga gidan aljanna, shine lillazina ahsanul husna wa ziyada, wa'inda suka samu mai kyau kyakkyawa, aka musu dadi kuma da kyakkyawa. Kyakkyawan nan da muka samu shine shigan mu gidan aljanna. Dadi akan kyakkyawa shine ubangiji ya huto tantagariya mu kalle shi mu ganshi, wanda yayi ganin ubangijin yayi dadin shi, yayi dadin shiga gidan aljanna. Kuma a lokacin na amana albishir a kawo mutuwa a yanka, kuma amana albishir na ba za a taba hushi da mu ba, an yarda mana komai da komai, tunda ai dama miye barazana dan adam kakkata hi kai irin abin da annabi adam yayi a huddoka. To he a tabbatar maka a ce maka uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada, yace na halatta muku yarda ta, bazan taɓa hushi da ku ba, ku tayi ku duk abin da kuke so a cikin gida aljanna. Allah ya datar da mu. Shine nan abin da yawa kana bayan ubangiji ya tabbatar min shine, sai yake ce mai wa'ada alki asa, ya kai Musa wannan sandar da take hannunka ka jefa ta. Idan muka koma cikin tsaha, can ubangiji ya tambaye shi yake cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, ya kai Musa miye a hannunka? Bayan ubangiji kuma wa huwa a'lamu bima fi yadihi, ubangijin nan ya yi shi sanin abin da yake hannun shi, sai yake tambaye shi yake cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, annabi Musa menene a hannunka? Yake cewa qala hiya asa, ya ubangiji tunda ai ya faɗi mai wane ne ana rabbuka, inni ana rabbuka, can yake cewa inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa, yake cewa ya Musa ni ne ubangijinka, dan haka ina so ka hutar da takalmanka, saboda kana al wadi al muqaddas tuwa, kana wani kwari wanda yake mai yawan albarka, wanda yake al muqaddas. A lokacin ne yake cewa wannan sandar taka miye kake yi da ita? Yake cewa a hushu biha asaya atawakkau alaiha, yace sanda ta ce wanda nake tokasa nake tokarawa da ita yana buƙatar ya ta'aga zabi a cikin tahiyya yake cewa wa ahushu biha ala gadami kuma ina kadowa dabbobi na abinda zasu ci misalin kamar cancan yace daga ta yake yi ya kadowa dabbobin shi abinda zasu ci yace wali fiha ma'arib ukhra kuma bayan da haka ina sanya ta a wasu abubuwa ayyuka daban-daban wanda idan suka kama kirkeci idan yazo cin dabba ta wannan sanda take mun magani barawo idan yazo wannan sanda yace da kai abubuwa daban-daban wanda nake amfanuwa da shi shine a lokacin nan ubangiji yace mai alƙai a saka wannan sandar taka wanda take maka wannan ayyukan jefata yake cewa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a kai tsaye annabi Musa da ya jeho wannan sandar sai ga tanin ta koma maciziya tana yawo a can ubangiji yake cewa ka annaha janu wannan falamma ra'aha tahtazzu ka annaha janu walla mudbiran walam yu'aqqib a cikin suratu Taha yake cewa lokacin da annabi Musa ya ga wannan sandar tashi ta koma maciziya tana tahiya yake cewa annabi Musa kurum sai ya shiga karkarwa yake cewa can yake cewa ka annaha janu annabi Musa da ya ganta irin kumurcin maciji shine wanda zaka same shi gashi nan irin karshen mesa katuwa yace kuma bayan da haka sai aka yassare mata irin tahiyya ko gudu irin na karaman maciziya kaga da kai abun tsoro a cikin al'amarin yace walla mudbiran annabi Musa kai tsaye ya ci ta kare ya juya baya wannan yaqi ba walwaye ya tahiyya ta yake da a lokacin nan ubangijin shi sai ya kiraye shi yake cewa ya Musa aqbil wala tara ya kai Musa jiyo mana kada ka ji tsoro annabi Musa ya san wa yake kiran shi ya dawo a lokacin nan yake cewa ya Musa aqbil wala tara innaka min al-aminina wannan ubangijin naka ya amintar da kai tabbas kai kana cikin amintattu wannan sandar taka wannan maciziya ba wani abu wanda za ta maka aka ce mai ya dauki kayan shi sannan aka ce mai usluk yadaka fi jaybika ka sanya hannunka a cikin aljihunka dan burgamun da gare ka yace takhruju bayda'a min ghairi su'in zakka hutar da hannunka yana hutar da haske annabi Musa kokumance yana buƙata haske a lokacin da ya shiga cikin haula halin haula yana neman wanda zai shiryar da shi hanya ya ga wuta hasken yake neba sai aka ce mai sa hannunka a cikin burgamunka ka huddo yace zaka gani yana haske irin na wata ba mai cutarwa ba yake cewa wadum ilayka janahaka min ar-rahab kuma idan tsoro ya kama ka ya kai Musa ka hada hannayenka nan jana shine hannayen shi hada su ya kudindine yace duka tsoron zai dai wannan shine gata wanda ubangiji yayi wa annabi Musa shi sanya da kai riwaya wadda ta zo ke cewa jirwiwa mujahid ya kawo ta daga Abdullahi bin Muslim daga mujahid yake cewa duk lokacin da annabi Musa tsoro ya kama shi yace sai ya hada hannayen shi tsoron sai ya koma kan Fir'auna shi sanya ku gani duk lokacin duk irin jajircewa da girman kai da dagawa irin na Fir'auna idan suka hadu da annabi Musa nema yake rabu lahiya shine daga cikin addu'o'in da annabi Musa yake yi yake cewa Allahumma adra'u bika fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi ya Allah dai mu tsoron da muke yi a dora mai kuma ubangiji duk wani sharri da yake nema ya dora mana ubangiji ka ije mu da shi yace kai tsaye sai kaga wannan tsoron ya koma kan annabi Musa annabi ya koma kan Fir'auna to shine nan ubangiji yake cewa fadhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i wannan abubuwa guda biyu sandan nan ta koma maciziya hannunka ka sanya ya koma haske ka hutar da shi ya koma haske yace wannan hujjoji ne ko dalilai ne na lalle mu muka aiko ka zuwa ga Fir'auna da mutanen shi aga wani kalubale mutumin da ka tsere ma shekara goma kana neman kanka kaddaitin maka yanzu aka ce maka wurin shi zaka tafi kai zabi da shi karamin al'amari bane ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin hikima ta Ubangiji yayi training annabi Musa kawun ya tafi gaban Fir'auna kai a tunaninka da a ce hakan za ta faru a gaban Musa bai san bane sandar shi ba za ta koma muciziya ba kai koda an bashi labari a ce mai wannan sandar in ka tafi gaban Fir'auna in ka sake ta za ta koma muciziya to da Fir'auna da Musa kowa ta kare zai ci kawo ko ai an yi ba ai ba to shi sun ya Ubangiji ya yi training annabi Musa ya tabbatar ne lalle wannan hujjoji ne guda biyu wanda zaka tarar da Fir'auna kan wajahance shi ya yi imani da shi yake cewa innahu kana innahum kanu qauman fasiqin saboda Fir'auna da shi da mutanen shi lalle mutane ne wanda suke fasika kai tsaye annabi Musa sai kawo togaciya ubangiji ba ka san me yake wakana ko ka san abin da yake tsankanin nan da hidanin na Fir'auna sai ya ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun abinda ubangiji ya hutar da ni daga garin Misra nayi madaya na shekara 10 ina farago yace ba dan kon yiwo na kashe musu mutum fa yace ubangiji na kashe musu mutum dan haka ina tsoron su kashe ni yace amma dai ubangiji tunda dai al'amarin kai ne ka umurce mu ko ba za mu yi baya ba akan umurnin da kai mana yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisana yace amma dai ya ubangiji da kai dan uwana haruna nan ya yi ni dadin baki ya yi ni fasaha in ya shiga ya huta yi magana an iya fahimtar shi yace fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni yace ka sanya shi ya kasance mai me agaza mini ne me taimaka mini ne wanda za ya gaskata ka mu tafi mu cimma abinda muke nema mu cimma a wurin Fir'auna saboda inni kadai ne inni akhafu an yukadhibun ina tsoron su karyatar da ni shi sai ya idan muka koma can cikin taha ubangiji yake bayyana mana lokacin da aka ce me ya kai Musa abinda ake so da kai shine ka tahi ka isar da sako zuwa ga Fir'auna mi annabi Musa yake cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahlil li waj'al li waziran min ahli harun akhi ushud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira wannan shine abinda annabi Musa ya nema game da annabi game da dan uwan shi Haruna shi sanya a can cikin Maryam zaka ga ubangiji yake bayyana wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna wazira annabi Musa ya nema abin ubangiji kuma ubangiji shi ba mai mayar ne da abin da yake nema bane ba sai aka ce mai sai muka mai baiwa dan uwan shi ma Haruna ya kasance annabi sai sanya a can ubangiji a cikin daha yake cewa qad utita sukulaka ya Musa ya kai Musa abin da ka nema a sanya dan uwanka shi ma ya zamanto annabi an amsa maka an sanya shi shi ma annabi ne daga yau wala qad mananna alayka farratan ukhra lokaci yayi ba sai ubangiji yake cewa sanashuddu adadaka bi akhika ya kai Musa zan mu karfafe ka da dan uwanka tunda dai mun amsa maka addu'a ka mun sanya shi kasance a matsayin annabi za mu karfafe ka da dan uwanka fala yasiluna ilaykuma ha abada su wannan fir'auna da mala'in da yan fada shi ba wani wanda hannun shi zai ta isa zuwa gare ku barantana ya cutar ba yace antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun yace da ku da wanda suka yi biyayya da ku wanda suka bi ku yace tabbas su ne za ku kasance masu galaba a cikin al'amuranku wannan shine abin da gatan da ubangiji ya yi wa annabi Musa shi sanya ai in baka manta ba aka hudi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah yace cewa kaga wanda suke isar da sako na ubangiji ba sa tsoron kowa in ba ubangiji ba me ubangiji yace za ya musu wa kafa billahi hasiba duk wanda ya dogara da ubangiji to ubangijin nan ya isar mai fala yasiluna ilaykuma duk wani dan tasha bai isa ya kai hannayen shi ba zuwa gare ku ba har ma ya cutar da ku kullun ku za ku kasance masu galaba shi sanya aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahu ya'simuka minan nas tabbas ubangijinka zai shama kance ka zai kiyaye ka da wadanda duk wanda ya hamzaro yazo yake neman ya cutar da kai me yawa kana ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abu Jahl yace ya rantsa da Allah in ya sake zauwa gaban Ka'aba yayin sallah yace Allah sai ya taka wuyan shi shi kuma ubangiji yayi alƙawari wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kame ka da cutarwa ta mutane mi yawa kana manzo Allah washe gari ya dawo yake sallah a nan Abu Jahl ya kewayo yace Allah sai ya cika abin da ya faɗi yana tahowa yace kurmi ya ga handak handaka irin dogon ramin nan mai fadi wanda dan adam bai iya lekawa bai iya tsallaka shi yace na wutar jahannama ya gani a gaban shi ake cewa ka tahi manan ba kai alƙawari ba yace kuma ku ta ne ku san abin da na gani ba shi san ya ubangiji yake bayyana ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka wa illam taf'al fa ballaghta risalatak ya kai wannan annabin ka isar da sakon da aka yi umurce ka ka isar da shi in baka yi ba to tabbas baka isar da abin da aka umurce ka da shi ba ba wani wanda isa ya cutar da kai shi san ya ubangiji ya bayyana mana wa kafa billahi hasiba nan kuma ya tabbatar mana antuma wa man ittaba'akum la ghalibun da ku da waɗanda suka yi bibiyar ku wanda suka yi imani da kai ya kai Musa ku ne masu galaba a cikin wannan yanko shi san ya ubangiji yake bayyana kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz tabbas Allah ya riga ya hukunta tabbas manzona da waɗanda suka yi imani su ne masu galaba a ko ina kuma Allah shine mai ƙarfi shine madaukaki haka yake bayyana mana a cikin suratul Ghafir inna lanansur rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad tabbas zamu taimaki manzanninmu duk wanda ma yake koyo da abinda manzo yake aiwatarwa to tabbas ubangiji yayi alƙawari sai ya taimake shi a wannan rayuwa yake cewa wannan rayuwa ta duniya kuma da ranar da masu shaidu za su tashi masu shaidu za su tsaya a gaban ubangiji to tabbas da kai taimako na ubangiji yake cewa wa naj'al lakum sultanan fala yasiluna ilaykuma kaga wannan tabbaci ne na ubangiji kai Musa a cikin aminci kake dan uwanka ma a cikin aminci zan mu sanya waɗansu abubuwa wanda har abada ko zan mu shama kance ku mu sanya ikon mu a cikin al'amuran ku wanda har abada ba za su iya isarwa zuwa gare ku ba har ma sai cutar da ku antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun da ku da wanda suka yi imani da kai tabbas ya kai Musa ku ne masu galaba a cikin rayuwarku shi sai ya anan mu liƙe karatunmu da duk lokacin da mutun ya bada kanshi akan ubangiji to wallahi kaddai taba tunanin haduwa dace ne kuma ba kowa ubangiji yake datar da shi ba da bayar da kai zuwa ga Allah kiyaye dokokin Allah wallahi sai wanda ubangiji ya zaba da haka duk lokacin da ka bada kanka ka tabbata ko yau ko gobe kai ne mai nasara in ka ce kai sunna zaka tsayar a cikin gidanku aka ce maka a'a baka isa ba baka kai ba wallahi tallahi ka tabbatar gobe jibi gata kai ne mai nasara zaka yi kokari ka ci gidan ya kasance gidan kowa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayawa in abu ne wanda bai yiwuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bi isar da abin da aka umurce shi isar ba inda abu ne bai yiwuwa baka samu nasara a cikin tahiyar ka ba dan Allah to tabbas annabi Nuhu da ya faɗi a cikin al'amarin shi shekara 250 yayi yana kira amma dai karshe wa ya samu nasara shi ya samu nasara waɗanda suka yi imani da ubangiji ko suka faduwar was ubangijin su ya halakar da su to haka a kullun al'amari na ubangiji in dai zaka gaskata ka tabbatar dan shi in kake yi to wallahi tallahi kai ne mai nasara kuma a kullun zaka samu nasara a cikin al'amuranka shi kanda ya kasance ana bara ana karuwa kana tunanin wani kuma kana tunanin ubangiji to har abada ba zaka taba dacewa a cikin al'amuranka ba shine duk lokacin da zaka roki ubangiji to ya kasance muqinun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayastajiba ya kasance kana da yaqinin lalle ubangijinka shine mai bada kuma shi zai amsa maka kuma shi zai baka abin da ka nema amma dai da zaran kana tunanin to fa da kai wani akan hanyar nan in ba a yi da shi ba ba a samu ba kaza ba wallahi tallahi ba za ka taba dacewa a cikin al'amuran ka ba Allah nan dai shine Allah shine mai badawa zai dauka ya baka bai san mama da ya baka ba zai hana kan kuma ba zai taba cutar ba za ka kai duk abin da za ka yi ba abin da zai rage ya baka ba za ka rage ba daga cikin taskar Ubangiji ba haka idan ya hana ka ba wani da ya isa ka kai jajin ka ce Ubangijin ka bai baka ba wannan shine Ubangiji zalikumul lahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wannan shine Ubangijin ku shine Ubangijin da duk abin da ka dace da shi albarkacin shi ne shi ya ga dama in bai ga dama ba baya yiwa ka dace in bai ga dama yin kama da ba yi ba shi ya ga dama yayi ya arzuta ka ya rubuta abin da zaka samu ka roke shi kana mai yakinin zai amsa maka abin da ka roke shi to tabbas zaka dace rabin amsa addu'ar ka shine yaqinin ka rabin kuma a hannun Ubangiji ya ga dama ka roke shi ya baka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wannan kuma idan ka dora shi ma'aunin ibada kenan duk lokacin da zaka yi wata ibada kana tabbacin Ubangijin ka zai karba to tabbas zai karba in kuma kana kwalo-kwalo ba zai karba to da kuma ba zai karba ba wallahu ta'ala a'lam abin da muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki muna tawassuli ga wannan zama da muka yi Ubangiji ya shiga cikin al'amuranmu da abin da ya tsanani Ubangiji ya sauƙaƙe mana shi da abin da rai take harara take so Ubangiji ya datar da shi da ita Allah ya datar da mu da shi Allah ya sanya aljanna ita ce makoman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.